أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bayanakan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da darussa da muke gabatarwa a wannan wato ainihin masallaci mai albarka na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare yake unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Muna yammacin 3 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 12 shekara 2025 miladiya. Muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya An-Nabawiyya na babban malaminmu Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid. Allah ta'ala jikan shi da rahama. Zama da ya gabata mun karanta wasiya ta 20 wacce ita ce wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su sufantu da kyawawan ɗabi'u. Sai dai mafiya yawan musulmai kuma ba su riko da wannan wasiya ba. Za ka ga musulmi bai sufantu da kyawawan ɗabi'u ba, musulmi bai da gaskiya, wani daga cikin musulmi ka samu bai da amana, wani daga cikin musulmi ka same shi bai da sake fuska ga ɗan uwan shi, duka munanan ɗabi'u. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa gaba ɗaya da su sufantu da kyawawan ɗabi'u ta hanyar kwaɗaitar da su, kamar yadda yake cewa wato ainihin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yake cewa Abu Dharr ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala, ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a. Sannan ya kwaɗaitar da su da sufantu da kyawawan ɗabi'u har yake kwaɗaitar da su su roƙi Allah ya nagartar musu da halayensu. Suna addu'a cewar Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi, Allah kamar yanda ka kyautata wato halitta ta ka kyauta wato ainihin ɗabi'una. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu sufantu da kyawawan ɗabi'u ta hanyar shi kansa ya sufantu da kyawawan ɗabi'u saboda mu koyi da shi. Mun sani mun karanta wani balaraban kawai ya zo ya yi fitsari a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma mai ko Annabi ya sa a duka shi ko a zage shi ko a hantare shi, kiran sai ya ce baya dacewa a yi fitsari a nan, a zuba ruwa a guri. Ya sa sahabbai suka ci ko guga suka zuba ruwa a wajen. Waɗannan kuma su ne ɗabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya tarbiyyantar da sahabbansa wajen su sufantu da kyawawan ɗabi'u. Mala ya ce mun karanta da gaskiyan moriya na kyawawan ɗabi'u shi ne zai sanya ka cikin masoya Allah. Allah yana son masu kyawawan halayya. Abu na biyu shi ne ma'auninka zai yi nauyi ranar alkiyama. Ba abin da ya kai kyawawan halaye nauye ma'aunin bawa ranar alkiyama. Abu na uku shi ne tafarki ne zuwa ga aljanna. Hanya mafi sauƙi da za ka tafi aljanna shi ne ka kiyaye dokokin Allah kuma ka zamo mai kyawawan ɗabi'u. An gane, ka zamo mai kyawawan halaye. Abu na huɗu shi ne a aljannar ma kyawawan ɗabi'u suna ɗaga darajar mutum. Abu na biyar shi ne wato kyawawan ɗabi'u suna sanya mutum ya zamo kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na shida shi ne kyawawan ɗabi'u suna sanya maƙiyinka ma ya dawo masoyinka. An gane, yanzu kaman ɗabi'ar kyauta, idan ka gane mutum yana jin haushinka, yau ka bashi gobe ka bashi sai a daina mai sai a daina haushin. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Safwan ɗan Umayya ya bashi raƙuma 300. Raƙuma 300 daidai suke da tirela 300 yanzu. Ya kake tunanin wanda ya baka tirela 300? Ai duban can haushi kuma ya mai ya ƙare. To haka Annabi ya masa raƙuma 300 aka bashi. Ya ce da ba sunan da ya wasa sai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba fuskar da baya son gani sai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu fa yace sunan da ya fi so kenan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan mun sani balaraban kawai ya zo ya ci kwalar Annabi ma ce a bashi daga dukiyar Allah. Annabi ya ce to sake ni ya sake shi. Annabi ya ce to a ɗebi dukiya da yawa a bashi. da ya aka bashi ya je rigar su mi yace ya qawm aslimu mutane na ku musulunta sannan mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga sahabban shi a yaki sai aka duba wata bisha mai dan inuwa sahabbai suka barwa annabi annabi da yaje zai kwanta a karkashin ta mi yayi sai ya cire takobin sai rate balaraban kawai da yazo ga annabi shi kadai a kwance a karkashin bishiya ya dauki takobin annabi ya ga ya kashe annabi yana bacci a sai zungura annabi sai ya tashi ya kokarin ya cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wale kare ka annabi ya ce Allah annabi ya ce kana tsoro na ce ba na tsoron ka ce to wale baka kariya ya ce Allah yana cewa Allah din nan jikin balaraban kawai ya fara bari takobi ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau takobin ya ce kai kuma wale tsare ka wa zai baka kariya amma annabi kun ga ya rabu da shi ya kyale shi wannan sune dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai shine husnul khuluq kyawun dabi'u suna sanya mutum ya zama mafi falala cikin mu'minai wallahi wanda yafi falala a cikin mu shine wanda yake da dabi'u masu kyau an gane a same ka da nagartattun dabi'u yawa amma ba wai ana maka sallama ba kana daga kai ma'ana wanda ya ma sallaman bai kai mi ya ma sallama ba haka kake nufi gani abu na tara wato kyawawan dabi'u suna sa Allah ya mutun yafiya mala ya kawo hadisin wanda yake bada bashi ko idan ya bada bashi sai ya ce wa yaransa idan za su tattaro kudin wanda yake da shi ya da baku wanda babu ku yafe masa me yiwa Allah ya yafe mana ko sai Allah ya yafe mishi an gane aljaza'u min jinsil amal wannan kenan abu na gaba shine mallam ya faɗa mana hanyoyin da mutum zai bi ya mai da ya sanya ko ya kyautata dabi'unsa shine na farko bautawa Allah ba tare da shirka da shi ba bauta Allah shi kadai kiyaye sallah sallah wanda ya kiyaye ta inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar in dai zaka kiyaye sallah daidai to sai ta hana ka zina sai ta hana ka luwadi sai ta hana ka kisan kai in dai zaka kiyaye ta to ai salloli biyar ma baka da lokacin wani sa'in ma ka je ka shagaltu da wani abun banza haka ne in dai zaka kiyaye su a masallaci to amma in dai ka ga mutum duk wanda kaga ya nitsa cikin sako to ka dube shi zaka ga ya tozartar da sallah yawa shi yasa wanda zai dau yarinya ya zina da ita daidai lokacin da kowa yake tafiya masallaci a unguwar shi zai lallabo da isha sai ya faka motarsa kowa yana tafiya masallaci ko ana sallah shi kuma mi yayi mata waya ta buto sai wuf sai ya dauke ta ko kuma sai ya dawo da ita kun ga shi ba zai yi sallar ba amma in dai zaka kiyaye sallah wallahi sai ka samu sallan nan tana katange ka daga laifuka da yawa an gane baka da lokacin da har zaka ka je ka shagaltu da abin da ba zai maka amfani ba shi yasa musulunci yace a kiyaye sallah hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli din nan ku kiyaye sallar la'asar an gane idan kuna kiyaye salloli to za ku rabauta to amma mutane in suka yi wasa da sallah fa sai su lalace zakka ba da zakka na tsarkake zuciyar mutum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha in dai mutum zai bada zakka to zai samu tsarkin zuciya shi yasa wanda yake bada zakka idan har jarraba ta shiga dukiyarsa sai kaga baka ma samu labari ba amma wanda baya bada zakka fa jarraba ka dan sai a ce ma wani ai yayi paralyze me yasa wallahi bala'i ne ya samu dukiyarsa to me ya janyo paralyze dan bala'i ya samu dukiya daman baya bada zakka amma daman zakkar ka miliyan 5 kana bada miliyan 5 zakkar ka sai bala'i ya samu wata miliyan 2 a dukiyar me zai jijjiga ka daman kana iya shirye miliyan 5 ma ka ba an gane shi yasa Allah ya ce a bada zakka amma masu kudin fa sun taskance azumi kun ga azumi ma mutum yana kiyaye shi azumi zai tarbiyantar da kai kama harshe an gane kuwa daga maganganun batsa daga fada daga zagi duka zai dabi'antar da kai sannan aikin hajji shi ma yana tarbiyantar da mutum ne mi daga kyawawan dabi'u shi yasa annabi ya ce ma wanda ya yi hajji lam yarqus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi wa ladat ummu matukar ga aikin hajji ba kai fasikanci ba baka kuma mi yin zancen batsa ba sai ka dawo tamkar ranar da mi gyatumar ka ta haife ka babu zunubi abu na biyu kun ga na farko kenan da zai sa ka dabi'antu da kyawawan dabi'u shine kiyaye rukunan musulunci da shari'a ta dora maka in dai zaka kiyaye su to zaka samu mi kana cikin mi dabi'unka suna gyaruwa abu na biyu shine ka abokantaka da mutanen kirki yau in kana so ka zama mai kyawun dabi'u to nemi wanda suke da kyawun dabi'u mi ka lazumce su shikenan sai ka zama mi mai kyakkyawan dabi'a. Yau dai kuma na uku kai sai yace yawaita addu'a yana taimakawa wajen nagartuwar dabi'un mutum. Na hudu shine kasan wato cutarwar da mummunan dabi'a yake da shi, wanda yau shine darasin mu, wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su ne sanci munanan dabi'u. An gane? Kuma yanzu kamar yanda wancan satin muka tsokaci, halayen mu ne munanan mi, munanan dabi'u. Mummunan dabi'a ne gwamnati ta dauke ka aiki ta sa ka a guri ka sace kudin gurin, wannan mummunan mi ne dabi'a, saboda sata mummunan dabi'a ne. Haka ne duka mu mutane, cin amana ne, cin amana kuma mummunan dabi'a ne. A dauke ka aiki baka zuwa aiki shi ma menene? Mummunan dabi'a ne. Yawa kana zuwa aiki amma wanda ya biyo ta wajen ka sai ka walakantar da shi, ko kuma kana aiki under wani sashi na inshora na wani ma'aikata asibiti, mu dau asibiti, sai ya zamo idan mutum ya zo ka cika masa abubuwan, idan ba zai baka kuɗi ba za ka cika mai ba. Kuma haka suke yi ba duba, amma an ce inshoran nan idan ka je wallahi zai fito ya faɗa ma ne kawai kai wani abu kawai sai a ci tura ka kawai sai a maka inshora. Daman cin kuɗi ne ba bisa haƙƙi ba. In banda haka, in an ɗauke ni gwamnati ta ɗauke ni aiki ta bani kuɗi na duk, in ban da hankalin da zan yi tattali bai shafe ta ba. Amma an zaruwa nan an ce inshora, an zaruwa nan an ce kaza, an zaruwa nan fanco da gratuity, kuma in ka zama ba ka samu gudun ba. Wannan dukkan tsari ne na cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba, da Yahudawa suka kawo kuma muka hau kansa. Dan haka dai wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su ne sanci mi munanan ɗabi'u. Mala yake cewa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yarda, yace anna rajulan jaa ila Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah, ayyun nasi ahabbu ila Allah, wanne ne cikin mutane ya fi soyuwa a wajen Allah, wa Allah ya fi so cikin mutane, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, sannan kuma wanne ne cikin ayyuka ya fi soyuwa a wajen Allah, cikin mutane wa Allah ya fi so, cikin ayyuka kuma wani aiki Allah ya fi so. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku ji hadithan nan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, mabi soyuwar mutane a wajen Allah shine wanda yafi amfanar da mutane. Cikin mutane wanda Allah ya fi so shine wanda yafi me? Yafi amfanar da mutane. Kenan kai kokari iya damar da Allah ya baka a rayuwa, kaga kai wace hanya zaka bi wajen ka amfanar da me da al'umma. Wannan shine wanda yafi soyuwa a wajen Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin, sannan mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine farin cikin da mutum zai zaka shigar da shi ga musulmi. Ma'ana mutum yana cikin kunci sai ka shigar masa da me? Da farin ciki. Yawa ka ara mutum kuɗi 200,000 kaga ba zai iya biya ba, abubuwa sun yi kikika, ka ce wane kawo 200,000 na yafe ma 100, zaka shigar ma farin ciki ko baka shigar? Bai sani ba. Wannan abun Allah yana son sa. An gane kuwa? Wannan abun Allah yana so. Amma wa zai iya? Aw yakshifu anhu kurba, ko ya yaye masa kunci. Yawa mutum yana cikin kunci, ka je asibiti ka samu wani kawai ya ɗora hannunsa ya jingina da gini, ka kira shi wane mai yawa, da ya ce wallahi matarsa ya kawo haihuwa, kuɗin da zai biya ma babu, ka zaro ka bashi, ka yaye mana kunci ko baka yaye masa ba? Wannan kai sai ranar alkiyama za ka gani. Kuma a duniya Allah ba zai tozartar da wannan aikin ba, sannan in ka je lahira ma za ka bi, za ka ga wannan ladan. Aw yaqdi anhu daynan, ko kuma aw yaqdi anhu daynan, ko kuma ka biya masa bashi. Yawa yanzu kawai ka je wani kemus, ka san wani dattijan anguwa baya iya biyan kuɗi, bashi yake, kar kowa ya sani, ka je ka samu mai kemus ɗin ka ce wane nake so a ɗauko min littafin bashi nawa ne na wane, ya ce ma Allah ba ma waya 3,500 ne, ka ce ga ta kira shi a waya a gaba na sa hanskuri, in ka kira ka ce mar wani ya zo ya biya kuɗin ba a sani, baka san waye ba kai ma, a sa ka kira ka biya, ce wane wani ya zo ya biya maka kuɗin bashin ka, amma ni ma ban san waye ba, ko ya ce kar a faɗi waye, shikenan. Dan Allah yanzu in kai wa mutum wannan da daddare, in ya tashi zai ma addu'a ko ba zai ba? Wallah ga hanyoyin alkhairi da yawa, amma mutane fa kowa ya rike kuɗinsa, ya rike ya rike ya rike ya rike, mali mali mali, dukiyata dukiyata. Aw yatrudu anhu ju'an, ko ka kore masa yunwa, mutum yana fama da yunwa ka yaye masa ita. Wannan fa ba iya daidai ko ba, har gwamnati
gwamnati ta ga ana fama da yunwa ta bi matakan da za ta yaye wa al'umma mai yunwa kamar arewacin Najeriya yara da yawa da suke mutuwa jinyar tamowa ne babu abinci mai gina ne mai gina jiki yaro ba irin gangar jikin babba bane da shi ba tamowa tana kama su amma mu da yake ba ma a hasashe mutum ya mutu kai binne shi ake shi yasa ba a iya kididdige abin da yake faruwa amma jarire da yawa da za ku ja ku samu me ya kashe su uwar ba ta da abinci mai gina jiki da take ci a jikinta da haka baya samun nono wanda yake mai lafiyayye kuma babu wasu abubuwa da ake bashi na sinadarai da za su tada garkuwar jiki shikenan yunwa tsonin aka ce yunwa sai ya ce kullun yana cin tuwon dawa ina baka cin abinci ai wanda baya cin kwai baya shan madara baya cin nama baya cin kifi a cikin yunwa yake to Allah ya yaye mana yunwan nan baba sai yace daiwa kuma haka ne tsarin wallahi in baka cin abinci mai gina jiki me a cikin yunwa kake yawa amma mutane ba su gane ba Allah dai ya rufa mana asiri wala an amshiya ma akin fi hajatin ahabbu ilayya na annabi ya bashi amsa sai yace to wallahi nayi tafiya da wani dan uwana fi hajatin a wata bukata ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid shahra annabi yace shi yafi alkhairi a gare ni da nayi i'tikafin wata guda a masallaci ma'ana yaje ya biya wani bukata kenan ustazan mu su gane bayan karantar da karatu daga cikin aiki mai gwabin lada akwai zuwa ka biya wani mi bukata la Allah ya ce da Allah wani yake so ka je kai mun kamun kafa a wajen shi na wani abun alkhairi wannan tashi da zaka je kai din aiki ne na mi na lada ko wani da Allah rakan da Allah mu je mu gaida mi wani mara lafiya ko wata surka ta ko wani duk waɗannan ayyuka ne da karkazaci aiki ne na banza aiki ne wanda yake da mi da lada an gane wa man kaffa ghadabahu sai annabi yace kuma wanda duk ya kame fushinsa satara Allahu aurata sai Allah ya sitta masa al'auransa wa man kazama ghaiza wanda ya cinye fushinsa walau sha an yunziyahu amdahu in ya so ya tabbatar da shi zai tabbatar da shi mala Allahu qalbahu raja'an yawm al-qiyama Allah zai cika zuciyarsa da kyakkyawan fata ranar al-qiyama wa man mashama akhihi fi hajatin wanda duk ya tafiya da dan uwansa cikin wata bukata hatta yusbita halahu har ya tabbatar masa da ita asbata Allahu ta'ala qadamahu yawma tazillu al-aqdam to Allah zai tabbatar masa da digadigan saranar da digadigan suke zamewa akan sirati to ku ji karshen hadisin ina du annabi ya faɗa ayyuka na alkhairi ko sai ya ce to wa inna su'al khuluq kun ga munanan dabi'u yufsidu al-amala kama yufsidu al-khallu al-asad yana bata ayyukan nagargari kamar yadda misimi yake bata mi zuma ma'ana annabi ya faɗa ma ayyuka nagargari duka ko to idan za ka yi munanan ayyuka to sai ya ɓata maka waɗannan ne in ka zama mai munanan ɗabi'u ma'ana sallanka da salatinka da komi da za ka yi idan ya zama ba ka da gaskiya ba ka da amana ba ka da sakin fuska ba ka da alkawari ba duk ɗabi'unka munana to wannan sai ya rusa maka waɗancan ayyuka na gargaɗin mala yake cewa limadha arshada annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila ila ahabbil a'mali ila Allah ta'ala me yasa annabi ya nusantar da ya shiryar da mai tambayar nan zuwa ga ayyuka mafi soyuwa a wajen Allah khatama hadha al-irshad bi qawli sai kuma ya cike wannan shiryarwar da fadin sa cewa ni munanan halaye suna bata aiki kamar yadda tsimi yake bata mi yake bata zuma an gane kamar da yadda an dama kunu maimakon a sa suga sai a sa gishiri an gane an riga an tashe shi aiki wannan kenan to kun ga yana so ya nuna maka mi wannan munanan ayyuka suna bata kyawawa wa ka anna nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lis-sa'il to kamar dai mi annabi yana cewa mai tambaya din nan ne idza amilta ma zakartu laka min ahabbi al-a'mali ila Allah wato idan har ka aikata abin da na ambata maka na kyawun ayyuka ayyukan da suka fi soyuwa a wajen Allah wa hudita ilaiha kulliha aw ba'daha kuma aka shirye da kai zuwa ga dukkan su ko wanin su sajtani su'al qulub to fa kan yasanci munanan dabi'u fa inna su'al khuluqi yuhbitu al-a'mala wa yudhi'u thawab domin munanan dabi'u suna bata mi ayyuka kuma suna tozartar da lada wa qad dallat ala zalika ahadithun kathiratun minha hadisai da yawa sun nusantar da haka daga cikin irin waɗannan hadisai an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda anna rajulan qala ya rasulullah wani mutumi ya ce ya ma'aikin Allah inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wato akwai matar da ko wacce ana ambatanta da yawan sallah da azumi da kuma sadaka ghaira annaha tu'zi jiranaha bi lisaniha, sai dai fa tana cutar da makwabtanta da harshenta. Qala hiya fi an-nar, annabi yace tana wuta. Ga yawan sallah, ga yawan azumi, ga sadaka, amma ni ba ta da kyawun dabi'u, wadannan munanan dabi'un sai suka kai ta wuta. Qala ya rasulullah, sai wannan mutumin yace ya makin Allah, fa inna fulana yuzkaru min qillati siyamiha, to wance kuma ana ambatonta da karancin sal azumi, wa sadaqatiha, da sadakata, wa salatiha, da ma sallata, ba ta yawaita sallolin nafilfilu. Wala tu'zi jiranaha bi lisaniha, sai dai fa ba ta cutar da makwabtanta da harshenta. Qala hiya fil janna, annabi yace tana aljanna. Kenan yanzu ko a social media abin da yake faruwa, zaka ga mutum alarama ne, malami ne, amma me idan wani ya fatawa ta saba masa, ko ta saba fahimtarsa, ko ta soki fahimtarsa, sai ya zo duk kalmomin kazafi da kage sai ya yi wa mutum. An gane? Kun ga wannan yana da hatsari. Sai waɗannan ayyuka da yake na sallah da karatun alkur'ani, da gadarar ya haddace alkur'ani, ya yi kaza, ya yi kaza, sai ya rusa. Wannan munana sai su rusa kyawawa, ko su tafiyar da shi, ko su kai shi ga halaka. Dan haka mutum ya guda ai adalci. Yanzu social media ta zama kawai, idan yanzu ka zo ka ce yau abu kaza da kuke ba shi da kyau, shi kenan, wani sai ya ce ma kai ɗan zina ne. Kawai saboda ka yi wa'azi ka ce abu kaza ba shi da ni, ba shi da kyau. To kun ga waɗannan kalmomi ne da ba sa dacewa musulmi ya yanayinsu. Malam ya ce fasul khuluq yufsidul amal, munanan ɗabi'u ba suna ɓata aiki, suna ɓata shi. Wa yuhbitul amal, suna ruguza ayyuka. Wa yudkhilun nar, suna shigar da mutum wuta. Wa yuhlikul umam, kai yana halakar da al'umma ma. Wa sadaqa man qal, wanda yace ya yi, wanda ya faɗi wannan magana ya yi gaskiya, da yace innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu, yace duk al'ummar da ta wanzu to ɗabi'unta ne suka wanzar da ita. Duk al'ummar da kaga ta halaka ta shafe, to ɗabi'unta ne suka mi suka halakar da ita. Kan gane? Wato gabar halayen ɗabi'u, wanda ya kamata su zamo da ɗabi'u masu kyau su ne musulmai. Amma da Allah ku je ƙasashen Turai ku ga yadda suke da tsari, sannan ku zo ƙasashen musulmai kuma. An gane? Yanzu ƙasar da aka ce ba a jefar da abu a rasa shi, ƙasar musulmai ne? Ƙasar arna ne. In ka jefar abu, to ka je station da take kusa da gurin da abun ya faɗi, za ka samu mi? To amma su ya kamata su siffanci da wannan. Shi ba wanda ya wannan, akwai musulmin da fa ya gwada ya je ƙasar ya jefar kuma ya samu, ya zo ƙasar musulmai ya aje ya laɓe, wani ya ɗauka kuma ya arshe. Mu ya kamata mu siffanci da waɗannan ɗabi'un. Waɗancan za ku ga sun yi nasara a rayuwarsu, suna jin daɗin rayuwarsu. Me yasa? Saboda sun riƙe ɗabi'un musulunci, halayen musulmai. Mu kuma za ka ga ga abubuwan da muke fama da su, ko me yasa? Saboda ɗabi'un da ba su dace da addinin mu ba, da mu mun zo mun mi, mun rungume su. Ba ku mamaki ma'aikaci na ma'aikata ɗaya ya yi zamba da biliyoyin kuɗi? Biliyoyi fa, kuma musulmi ne. Ƙasashen can kuma sai ka ga mutum yana da babban ofis, amma yana hawa taxi ko bus, yana zuwa ofis, ya je a taxi ya dawo a taxi, ko ya je a bus ya dawo a mi. A bus mu wani ana bashi ofis ɗaya, sai ka ga comboy ake masa, mutum mota 20 ne a bayansa, ko ce sai an yi fuelin nata, sai an dura mata mai, an cika ta, an biya security kuɗin abinci. Yanzu akwai wanda aka ce wani babba zai je garin su mota 70. Allah ta'ala ya rufa mana asiri. Ma huwa ma da yace to wa kalamun han so da khuluq sai kun haula al-ijaba an al-as'ilati at-taliya, magana mu game da munanan halayya zai zama amsar tambayoyi ne wato masu zuwa. Ma huwa su'ul khuluq, me ake ce da su'ul khuluq din kansa, munanan ɗabi'u? Wa ma hiya arkanu allati yaqumu 'alayha, waɗanne ginshikai ne munanan ɗabi'u suke ginuwa akai? Wa ma hiya madhahiruhu fil umma, ya wato ainihin alamun bayyana su suke al'umma? Wa ma hiya asbabu, waɗanne sabbuba ne suke kaiwa zuwa ga munanan ɗabi'u? Wa ma huwa al-ilaju ash-shar'i li su'ul khuluq, waɗanne ne hanyoyi na shari'a da za a bi wajen magance munanan ɗabi'u a cikin al'umma? Dukka dai za mu ji su a taƙaice. Amma ta'rifu su'ul khuluq fa huwa, ma da yace munanan ɗabi'u abin da ake nufi da su, bazlul qabih, shine watsa mummunan abu a cikin al'umma, a watsa rashin gaskiya, a watsa ta'addanci, a watsa munafunci, a watsa ƙarya a cikin al'umma, wannan shine munanan ɗabi'u. Wa kaful jamil, kamewa daga kyakkyawa, ya zamo ba a aikata wani abu mai kyau, ya zamo amana yanzu sai ka rasa wa zaka ba amana. Yanzu duk cikin mun nan kowa ya bude shago, yanzu Allah ya bashi kuɗi ya bude shago miliyan 10 sai ya rasa wa zai sa a ciki. Saboda al'ummar ba ta da me. Eh wallahi kowa ka dauko shikenan sai ya ce me zai kuɗi. Aw annahu tahalli bir raza'i, ko dai munanan ɗabi'u shine sufantuwa da kazamammun ɗabi'u. Wa takhalli anil fada'il, ko kuma mi sufantuwa da wato da kuma mi wofantuwa a barin ɗabi'u wanda suke masu falala. An gane wannan dai shine munanan abin da ake nufi da mummunar ɗabi'a. A ce al'umma abin da take watsawa a cikinta shine halaye waɗanda ba masu kyau ba. Yawa babu amana, babu duk wani abu babu a cikinta. An gane babu alƙawari. Amma arkanu, amma rukunan shi ko su'ul khuluq allati yaqumu alaiha, wato su'ul khuluq na'am, arkanu su'ul khuluq allati yaqumu alaiha, rukunan wato ainihin munanan ɗabi'u wanda suke ginuwa a kai, aljahal, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa shine jahilci. In ka ga mutum ya siffanta da munanan ɗabi'u, to ya fi kama da ya zama jahili ko? Amma mai ilimi bai kamata a same shi da me ba, mummunan ɗabi'a ba, ya fi kama da ya zama jahili. Sai az-zulm, zalunci, wani haka yake a ransa yana da miƙeta da zalunci, to za ka same shi ɗabi'unsa ba su da me, ba su da kyau, shi kawai kaman ɗabi'un zaki ne da damusa ya zalunci kowa kawai. Wannan kun ga shi ma mi wash-shahwa da kuma sha'awa. Yau munanan ɗabi'u daga cikin rukunan da suke ginuwa akwai akan sha'awa. Wani zai biye sha'awarsa ne ya aikata mi kowa. Yanzu wani wallahi malami ne a wata jami'a, wata ta zo gurin shiga buƙatarta, shi ma zai ce mata gami buƙatarsa, an karkata zuwa ga sha'awa. In ba za ta biya mata buƙatarsa ba, shi ma ba zai biya mata mi buƙatarta ba, shi kenan. Kun ga wannan ash-shahwa, an karkata zuwa ga mi, zuwa ga sha'awa. Wal ghadab, fushi. Idan mutum zai yi fushi ba zai kiyaye fushinsa ba, to zai siffanta da mai mummunar mai ɗabi'a, domin wannan fushi zai iya kai shi da Allah har a rasa rayi. Kun ga ya siffanta da mai da munanan ɗabi'u. Wani haka Ibn al-Qayyim ya wato ainihin ambata, kuma yake cewa fal jahal, shi jahilci, yurihi al-hasana fi surati al-qabih, sai ya nuna maka abin mai kyakkyawa amma a mummunar sura. An gane kuwa jahilci kenan. Mutanen annabi Lut da suka kusanci luwatsu, me yace da su? Innakum qaumun tajhalun, ku jahilai ne. Kun ga saboda a jahilcinsu ya suranta musu, maimakon ga yanda shari'a ta sanya ta baka dama, gashi shi kuma ya daina neman yanda shari'a ba